Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Dakarun Ukraine sun mamaye arewacin Kyiv mai cike da tarkace, kuma suka lalata tankunan yakin Rasha a daidai lokacin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi sojojin Rasha da suka fice da barin nakiyoyi. Mai baiwa shugaban kasar Ukraine shawara Oleksiy Arestovych ya ce sojojin na Ukraine sun sake kwace sama da garuruwa 30 a kauyuka a yankin. Tun lokacin da Rasha ta sanar a wannan mako cewa za ta sassauta ayyukan sojinta a kusa da babban birnin domin maida hankali akan yakin gabashi. Sashin leken asirin sojin Burtaniya ya ce dakarun Rasha sun yi watsi da filin saukan jirage na Hostomel a wata anguwar arewa maso yammacin babban birnin, inda aka yi tagwabza yaki tun ranar farko da aka kai mamayar. Wani babban jami'in Amurka ya shaidawa kamfanin dillancin labarai Reuters cewa sasantawa da Majalisar Dinkin Duniya ke jagoranta a Yemen lokaci ne mai muhimmanci a cikin shekaru kusan bakwai da ake gwabzawa da juna, kuma yana begen bangarorin da ke rikici da juna da kasashen duniya za su iya samar da zaman lafiya mai dorewa a kasar da yaki ya daidaita. Wakilin Amurka na musamman akan kasar Yemen, Tim Landesky, ya ce sulhun da Majalisar Dinkin Duniya ta yi na tsawon watanni biyu tsakanin kawance da Saudiya ke jagoranta da kuma kungiyar Houthi mai alaka da Iran wadda ta fara aiki a jiya Asabar, wani mataki ne na farko na tsagaita wuta na dindindin. Idan kasashen duniya da bangarorin za su iya yin aiki tare, wannan zai iya kai ga tsagaita wuta mai dorewa da kuma tsarin siyasa da zai hada kowa, wanda a ƙarshe zai bada tsari ga sabuwar Yemen, inji Landesky a wata hira da aka yi da shi a Amman. Ruwan sama kamar da bakin kwarya a kasar Brazil ya haifar da zaftarewar laka, wanda ya sanadin mutuwar mutane akalla 14 a garuruwa da ke gabar tekun kudancin kasar da kuma yankin Bazada Flumins na jihar Rio de Janeiro, a cewar hukumomin jiha da na kananan hukumomi a jiya Asabar. Masu aikin ceto sun amsa kiran waya 850 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata, kuma sun samu damar kawo mutane 144 cikin aminci a yankunan da abin ya shafa, inji hukumomin jihar. Rio de Janeiro ya fuskanci mummunan yanayi a cikin watanni biyu da suka gabata. Zaftarewar ƙasa da ambaliyar ruwa a watan Fabrairu ya kashe kusan mutane 240 a yankin Petropolis a tsaunuka da ke sama da Rio de Janeiro, a cewar hukumomi a ranar 23 ga watan Maris. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gudanar da babban taron gangamin neman sake zabensa, inda ya yi alkawarin samar da ci gaba da zaman lafiya a shekaru biyar masu zuwa, sai dai yakin neman zaben nashi na fuskantar tsaiko. An yi wa gangamin nasa take da McKinsey Affair, mai sunan wani kamfanin Amurka da aka yi haya don ba da shawara ga gwamnatin Faransa akan gangamin rigakafin COVID-19 da sauran manufofinta. Wani sabon rahoton Majalisar Dattawan Faransa ya yi tambaya game da yadda gwamnati ke amfani da masu ba da shawara masu zaman kansu, kuma ya zargi McKinsey da kin biyan haraji. Wannan batu dai na ƙara ƙarfafawa abokan hamayyar Macron gwiwa da kuma farautar shi a wuraren yakin neman zaɓe kafin zaɓen shugaban ƙasar Faransa a zagaye na farko a ranar 10 ga watan Afrilu. Macron mai matsakaicin ra'ayi, wanda ke kan gaba a yunkurin diplomasiya na kawo ƙarshen yakin da ake yi a Ukraine, yana da babban rinjaye a ƙuri'an jin ra'ayi da aka gudanar akan shugabar 'yan adawa Marine Le Pen da sauran masu fafatawa da shi. A ƙarshe, gamayyar jam'iyyun adawa daban-daban sun yi kira ta ƙarshe ga masu kada ƙuri'a a ƙasar Hungary a jiya Asabar gabanin zaben ƙasar mai cike da tankiya da zai tabbatar da ko shin Prime Minister Viktor Orban ɗan kishin ƙasa zai ci gaba da mulkin kama karya wa'adi na hudu a jere. Ɗaruruwan magoya bayan ƙawancen jam'iyyu shida United for Hungary sun taru a cikin ruwan sama a tsakiyar Budapest kwana ɗaya kafin kada ƙuri'a a yau Lahadi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Barkanmu da shigowa zauren VOA. A yau za mu ci gaba da shirin daga bayanan Alhaji Nura Abubakar Waziri. Ku biyo ni.
A lokacin da shugaba Buhari ya ci zabe, wallahi engineer akwai hostel na ƴan makaranta da tun lokacin Ubasanjo aka bada kwangila ba a gama ba. Buhari a Jos Narkusa hostel. Buhari ya ci zabe bani mantawa sallah saura kwana uku. Na shiga wata riga zan je sayan sa. Na ga wurin nace Alhaji Ali wa yake wannan aiki? Yace sun ji Buhari ya ci zabe ne kwangilan nan tun lokacin Ubasanjo. Sai aka zo aka gane a sheda Musa ne a cikin kwali bai iya komai. Baya tsawatarwa. Duk abin da ake shugaba Buhari ba zai magana ba. Wallahi na fita daga gidana karfe 3 na dare a cikin motata. Takeaway na dauka da bread da miya da broth da makilin na tafi layin zabe. Mata ta sauka ta ji an bude min je tace kai ne ka fita nace ni. Ina zaka je? Nace na tafi layin zabe. Tace ka san karfe nawa ne Alhaji nace karfe 3 ne. Nace zan je in kama layi. Mai gidan da ake akwatin zaben shine na farko aka registration babban dan shi na biyu ni ne na uku. Ta gama zabe ta fito tace min Alhaji rana yayi yawa. Baba ta haka na dinga zuwa ina kaiwa da kawa sai da ta zabi shugaba Buhari. Lokacin da shugaba Buhari ya jinya yana kasar waje, wallahi mahaifiyata ba ta iya cin abinci sai na shiga ɗakin na lalameta. Hankalinta ya tashi saboda an mai kyakkyawan zato zai zo gyara ƙasa. So dan saboda haka mu abin da muke gani anan shine maganan ka zo ka ce a'a sun yi kaza za su yi kaza ba shi bane. Mu gani a ƙasa. Saboda an dade ana wannan tatsuniyar ya soki Jonathan ta ko ina sun so soki duk abin da za a ce maka Hajiya talakan Najeriya zai dawo ce gwamnatin PDP gare ta to a biyalala ce an kai akwai talakan da suke wannan kukan a yanzu duk abin da zaka je engineer ka ce yau kaman yanda kuke maganar nera a yanzu irin lalacewan da ta yi a yanzu duk mutumin da zaka yi business shi zaka tura mar nera ya turo ma da kaya sai kun gama ciniki zai saki kiran gaje ka dan dakata yadda ka san zaka tura mar ko da Iblis. So dan saboda haka a gaya ma shugaba Buhari duk irin wannan abubuwan da muka yi wallahi mun yi ne saboda muna tunanin zai zo gyara ƙasa. Allah ne da ya Jonathan shi ya Buhari. So dan saboda haka dukkan su ƴan adam ne mu cire maganan addini da kabilanci tunda har shugaba Buhari ya ce Jonathan yayi kokari. To kaga ashe shi ya kamata ya dora akan kokarin da Jonathan yayi tunda dama an soke su ne aka bata kuka ce za ku zo ku gyara kuka zo kuka gyarawa kuma kai kake an kore ka akan maganar zaka yi gyara to kaga bai kamata ma ka zo nan ka kare su ba tunda ku an kore ka ne kai kana so a yi yankin hidibi dan saboda haka wannan ayi kokari a gaya shugaba Buhari ayi kokari a gyara talakawa suna kuka.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Nasiru Marmara mutumin tudun wadar dan kare daga jihar Kano kuma kamar inda na fada dan jam'iyyar APC. So amma yanzu ba dan kiyayya ba kada a kalle ni a matsayin nayi son kai Nasiru Marmara zan cire rigar jam'iyyar APC din. Eh na zuwa ina zuwa. Zan sa rigar dalibta ta tattalin arziki da cigaban kasa daga wannan bangaren. So ni ana ganin duda naji manganu da yawa kuma manganin duka an saba yin su daga bangaren tattalin arzikin kasa a matsayin na dalibi a bangaren kuma wanda na san abubuwa da yawa a ciki tsakani ga Allah gwamnatin Buhari shugaba Buhari ni ana wata nan tun daga farkon mulkin su har zuwa yanzu kuma likely har zuwa ya sauka daga kan mulki in har akwai wani abu na kishin kasa da zai yi guda daya shine cire talakan mu Peter. Babu wani abu da zai yi wa talakan Najeriya da talakan Najeriya zai amfana da shi kamar cire talakan mu Peter nan da ake magana kan sa
idan an cire
din kuma duk wani mai neman explanation I owe everybody explanation duk mai son explanation akan wani abu ba dan magana time ba na yarda I owe everybody duk wani mai neman explanation din ba explanation in har zai zama objective kamar in zan zama ba na tsoron duk wani wanda zai mun tabbata yawa ba don komai ba akalla misali lokacin Goodluck Jonathan 2012 an zo an yi rikici akan cewa za a cire talafin man fetur dinnan lokacin an cire talafin man fetur za a ci man fetur 145 yanzu nawa ke sayan man fetur da talafin 165 da an cire talafin man fetur ba za ka sayi shi 145 yanzu duk wannan matsalar da ake ciki ta matsalar tattalin arziki ka farashi kana magana farashi na tsada kana magana talauci yayi wa kasa babu wani abu da ya kawo daya daga cikin manyan dalilan da suka kawo wannan matsalar tattalin arziki da talauci da fatarar da komai da ake biyan fashe kuɗi da ake ana biyan subsidy din nan shine ya jefa ƙasar cikin wannan halin da ake ciki. In kai magana inflation dala ce dalar da kake da ita ba Najeriya ke bugawa ba da abin da yayi karanci dole ya tsada. Dalar da muke da ita ita ke kwashewa a jiya biya subsidy din dole ce karanci komai dole ya tsada. So ni ana tunanin ba ma ana tunanin ba kamar inda yake a mahanga tattalin arziki babu wani abu da Buhari zai yi ma Najeriya na kishin kasa da ya wuce cire tallafin man fetur kuma or everybody explanation
to jama'a assalamu alaikum sunana Umar Muhammad Gombini dan jarida ne daga nan Abuja tambayoyi ne zan sa su a siga saukaka haka guda biyu zuwa uku kamar yadda duka yan uwa na suka yi batu anan na farko ka bayyana cewa duka member countries na OPEC a halin yanzu ba wanda suke biyan subsidy sai Najeriya to waɗannan kasashen shin matatun su ba su aiki kamar namu na Najeriya tambaya ta farko kenan sannan tambaya ta biyu me zai hana a gyara waɗannan matatun man da kudaden da ake tunanin cewa in an janye tallafin za a biya talakawan Najeriya 2500 ko ba zai yi bane tunda dan uwa ya faɗa anan cewa Dangote wanda aka ce mana kamfanin sa na tatan mai in ya kammala zai iya tace man da zai ishi nahiyar Afirka duka kuma duka akan dala biliyan 19 ne ina gizo ke sakar anan sannan akan wancan petroleum industry act din nan nake so in yi magana jiha ta ta Gombe an samu mai da makociyarta ta Bauchi to wannan upstream da downstream abinan regulatory abinan da ake tai ta ina zai ma taimaka saboda waɗanda ake hako man daga kasashen su a halin yanzu suna cikin kuka da fatara kada fa a zo a lalata mana kasar noma a waɗannan jihohi kuma kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba wani kwarin gwiwa kake ganin hakan mai a waɗannan ma jihohin namu ma zai amfana su ne a saukake
assalamu alaikum sunana Sambo Jibril Sambo Jada member kungiyar murya mago ta kafafa yaɗa labarai don cin gaban kasa a shimfudan da shi mai girma mai nasara gogo yayi yace akwai yadda ake satam mamuta cikin ruwa wanda ake tafiye-tafiye da shi shin akwai wasu kamfanoni na tsaro wanda ake kira Falcon Eyes wanda kuwa kamfanin Israila suna da kameroli guda uku kamera na farko mai aiki da hasken rana ne kamera na biyu wanda take aiki da duhu cikin duhu take kamera na uku kuma tana aiki ne da abun nan hazo duk bala'in duhun da ake ciki wannan kamera duk abun da zai gifta tana kallo duk masifan hazon da ake yi a nan ma wannan kameran za ta dinga ɗauka duk abun da ke gifta a kan teku sannan in hasken rana ne kuma wannan mai hasken rana ita ma tana ɗauka an ce ana satan man Najeriya ta wannan ruwan kuma duk jirgin da za ta gifta a lokacin daga ofishin National Security Advisor za su yi makin wannan jirgin din a tura Navy a zo a tambaye su za su fara communicating da wannan captain na vessel or non-vessel dama za a gaya musu latitude kaza longitude kaza za a je za a ga jirgi kaza mai tutar kaza daga wurin ma a riga a yi makin kuma za a je abun nan nasu to shin wannan kamerorin suna aiki ne ko ba su mai amfanin su sannan ina kuɗin da gwamnatin tarayya take biya su a bari sojoji da sauransu suna abun da suna sata ko su sun fi ƙarfin doka ne ko dokan Najeriya sai akan wani da wani da wani take aiki wani da wani shi ya fi ƙarfin doka ne tambaya na farko kenan tambaya ne muna so tambaya na biyu a takaice ne duk da takaice ne tambaya na biyu akwai yadda ake magana ana vandalizing pipeline in Najeriya wanda kwanakin baya har mai girma GNDNPC yazo nan yace wasu harkan pipeline din suke gina gidaje suke hudawa suna ɗiban mai suka ce sun zuba jami'an tsaro sama da 300 akan wannan line din to why not in har da gaske ne gwamnatin Najeriya take kuɗin da take kashewa wajen tsaro kan asalin hanyar man fetur dinnan inda pipeline ta wuce me yasa ba za ta dauki irin wannan kamfanin ba Falcon Eyes ta kafa wannan kamerorin ga baki daya asaran da gwamnati take akan wannan abu kuɗin da za ta kashe da zai kai wannan asaran ba a sa wannan kamerorin ga baki ta dinga monitor duk wanda aka ga kusanci wannan wuri za a tura abun nan ana wuri kaza da su a ja kama su ko ka dauki wannan matakin ne sannan kuma na uku shine har yanzu tambata ta karshe shine akwai wasu jiragen ruwa wanda ake tallan su na mai akan teku wanda zaka je ana cewa akwai TTO TTT call and load an order wanda kuma ko lokaci zaka ga sun suna damkare da man petir zaka ji suna gana wata ko Nigerian wata zaka ga wata jirgi ta dauke a ce akwai 50,000 metric tons 100,000 metric tons da sauransu to shin wannan man din da ake sayarwa tunda gwamnati ce take kawo ta me yasa ba za a shiga wajen kasa a zo a sayar musu ba sannan sai a zo ana sayar da ita akan tekun ko a sake daukanta a dauke wannan man ya fidda shi waje kuma assalamu alaikum
bari mu tona karshe kawai gwari nusa
to assalamu alaikum a sunana Buhari Yunusa Kumriya dan kungiyar murya ma abota kafafa labarai da cikin gamba alhamdulillah ina yawa al'umma wannan zaure fatan alkhairi godiya ta musamman kuma ga wannan gidan radio da yake bamu dama mu tofa albarkacin bakin mu domin a samu maslaha wato naji wani bakin ciki kadan da na shigo wannan filin dan tunda aka bani maudu'in wannan shirin da za a yi na dauka wancan bakon da aka gayyato mana wancan shekara ta gabata yazo ya game mana wancan jawaban nasu na daukar shi zamu samu a wannan guri wato mele
oke shugaban ma'aikatar
nan yawa mele kyari wato da dama a wancan lokacin wannan gidan radio yayi kokari mutuka wurin gayyato mana shi wancan karin da za a yi wancan karin man da za a yi yazo nan kuma yayi wani jawabai irin nasa wato gaskiyar magana mu koma kan maudu'in da ake yi akai ƙara tallafi a yanzu da gwamnati take so ta yi ko kuma cire ƙara kuɗin mai da ake so a yi yanzu don kamar yadda masu jawabi suke yi magana tallafi ma babu ita ƙarin kuɗin mai a wannan irin yanayi da talaka yake ciki ba abu ne wanda yake gwamnati ya kamata sa a gabanta ba kwata-kwatanta a wannan lokacin da talaka yake cikin faman matsi na rayuwa kuma ga dukkanin alama da jawaban da naje ga kanan gurin mutane suna nuna cewa ƴan arewa ba su da kishin kansu ko kuma al'ummarsu to abin da nake ja da shi a nan wallahi matasan arewa suna da kishin kansu da al'ummarsu wallahi shugabanni da muke bi su ne ba su da kishin mu ba su da kishin yankunansu dalili na a nan matasan mu muna bin su sau da kafa dukkan abubuwan da suka nema mu musu muna ba su haɗin kai da goyen baya akan abubuwan da ake tafi da gwamnatin nan abu na farko da yake so su gane a nan su ji tsoron Allah su tabbatar da cewa dukkan abubuwan da za su yi akwai ranar da za mu tashi a gaban Allah su bada jawabin da suke irin abubuwan da suke gudanar da shi jawabi ranar biyu wallahi in ba su ji tsoron Allah sun gyara ba wallahi tun a nan duniya in dai haka suka ce za su dinga tafiya ana muna bin su suna ƙara bin mu muna bin su suna bin mu suna zaluntar mu suna cin zarafin mu wallahi akwai lokacin da za a je makura wanda wallahi za mu turje musu biyayya nan da muke musu za ta kau ba ma fata a kai wannan lokacin amma wallahi duk lokacin da aka kai wannan su kuka da kansu wallahi abun suna ganin yanzu mu ake ci ba mu da tsaro ba mu da kwanciyar hankali noma da ake magana noman nan ni manomi ne ni dan kasuwa ne na rantsa da ikon Allah tun da Buhari ya shiga mulki shekara farko ne na samu na iya yin kwanciyar hankali na noma dan Naija ne ni yau da safi an kira ni an gaya min a bangaren da nake aiki kwata-kwata yau garin ma an zo an mamaye shi to ta ina zaka je kai noma to ya kamata shugabanni suna da sauran lokaci wannan zalunci da suke yi muna bibiyar su wallahi za a kai ga lokacin da za a yi tunga duk abin mu yake ci yanzu kuma wallahi zai koma ina cin su to suna da sauran lokaci da ya kamata su gyara waɗannan abubuwan da suke yi zuwa yanzu kafin mu kai ga wannan lokacin
wannan gurin da za a yi bayan mun ji wannan shi ne kai zani za mu ba da minti biyu duka manyan baki shi su yi magana shikenan sai mu tashi da yardar Allah injiniya kai zani kai kuma
baka tsine injiniya Kailani Muhammad a gurguje zan baka tambayoyi guda uku ɗan ƙanana kamar in bada mafita akan wannan tambaya na farko ita ce dattijo wanda yake tsakanin shekara 70 zuwa 80 yana kuka yana hawaye yayi ma mutane miliyan 210 alƙawarin zai rage musu farashin kuɗin mai ya hawo kuma yazo yana ƙarin idan aka tunkare ka aka ce ya kamata ya ma ƙara wani ƙarin me yayi an saka dai ke na biyu gwannan duk hukumomin da kake cewa za a gyara matatu da sauransu za a gyara za a fara daga yanzu menene dalilin da yasa shekara 7 da ta wuce ba a fara ba sai yanzu da aka kada kujen siyasa na uku kuma wannan duk magana da ake yi ta ƙarin kuɗin mai dinnan da ake yi inda yanzu Muhammadu Buhari zai hau duro yanzu yace jama'an Najeriya ku zabe ni zan kara maku kudin mai tsakaninka da Allah zai ci zabe tambayoyi na uku kenan
da waɗannan tambayoyi na barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar zamu dakata a yau sai Allah ya kai mu makon gobe zamu dora a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da daukacin masu ruwa da tsaki da suka halarci zaman zauren da abokan aiki na Nasiru Al-Hikaya Benjamin Gawon Awwalu Salihu Halima Abdurrauf Shamsiya Hamza Aisha Mu'azu sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri ni ce Madina Dauda ku huta lafiya
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ne sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe yanzu kuma ga Salisu Shehu Ashaka da Rayo Binni
jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
to a yau muna tare ne da wani malami mai tallasai da kati na waya to malam ko zaka gabatar mana da kanka
assalamu alaikum sunana Muhammad Surajo
to malam Muhammad Surajo kai mutumin wani gari ne
mutumin Sokoto ne ni
to a ina a Sokoto
Sokoto ina wanda sabon birnin local government
ke sabon birnin local government to naga kaman kana sana'ar saida kati ne na waya ko to kaman tun daga can gida dama sana'ar da kake yi kenan ko sai da ka zo nan Abuja ka fara ta
gaskiya a gida ba na sana'ar saida kati anan ne nake saida kati
ka fara wannan sana'a kaman yau shekara nawa
gaskiya yau ina ganin akalla shekara ta kai shekara 11
shekara 11 kana wannan sana'a ta saida kati jarin naka na wannan sana'a ya kai nawa
gaskiya jari na ba wani jari bane ina fara ne daga 10,015 haka nan ba wani kwangarar jari gare ni ba
to a rana kuma kana kaman cinikin naira nawa haka a rana
a rana ina iya cinikin 9,000-7,000
to wasu sai su ga cewa kaman menene ya saka dalilin da bai sa ka zauna a can sabon birni kai wannan sana'a ba ka baro can ka zo har nan Abuja kake wannan sana'a
to gaskiya ba wani dalili ne yasa ban tsaya a gida ne ne wannan sana'a ba ko ba gaskiya ba saboda can yanayin yanda ake samun kasuwanci a nan ya bambanta da can
to kaman menene bambancin abin da ya bambanta
bambancin ba wani bambanci bane ka gane yanzu zaka iya ka sai kaci a can zaka iya ka sai kacin naira 5,000 haka amma zaka iya sai ka kusan kai sati biyu baka sayar da shi ba amma nan in ka sai na 5,000 a wuni kana iya ka sai da shi
shine bambanci dalili da yake nan da yasa ka zo nan in na fahince ka kenan dai yanzu abin da kake samu a nan ba za in a can gida zaka yi ba zaka samu haka ba
ya ba zan samu haka ba
to birnin Abuja ka duba birni ne mai tsadar rayuwa in ka duba ta hanyar sufuri ko gidajen haya kaman a wani guri kake a wace anguwa kake zama a nan birnin Abuja
ina zama a wannan unguwar inda ka same ni yanzu anan
eh menene sunan anguwar
sunan wannan unguwar din Era 11 FCDA
Era 11 FCDA to kana haya ne ko kuma kana zama ne a gidan wani dan uwa
a ba na haya ina dai zama ne a wani shago na dan uwa na
kin na fahimce kake nan dai baka biyan kudin haya
a ba na biyan
a shagon wani dan uwa kake zama
eh
kaman malam kana daukan kaman wani tsawon lokaci kamun ka kai ziyara gida
gaskiya wani lokaci zan iya sati 4 sati 5 har zuwa sati 6 zuwa sati ma 7 mun ban taba wata biyu a nan garin ba
baka taba wata biyu ba to malam yana da iyali haka
eh yana da iyali
kaman matan ka nawa
mata na biyu
ƴaƴa fa
ƴaƴa na 5
kuma da wannan sana'ar kana iya daukan duk nauyin su
Allah da wannan sana'ar nake daukan nauyin su
Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya
to a gaida Malam Sale kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.